muna da abubuwa guda biyu insha Allah ta'ala. Abu na farko, muna buƙatar ƴan uwa su taimaka da addu'a ta musamman ga ɗaya daga cikin malamanmu a wannan jiha mai albarka a wannan ƙasa, kuma abokinmu kuma aminanmu ɗan uwa Dr. Abdulsalam Shis mai markazin Salam na rijiyar Zaki da makaranta babba da masallacin Juma'a. A yanzu haka yana kwanci a ƙasar Egypt a asibiti a ICU da ake cewa al-inayar murakkaza. Duk da aka sashi a irin wannan guri, ciwon sa ya tsanani kwarai, an masa aiki kuma ana kan yi masa aiki. Sheikh Abdulsalam Shis malamin Qur'ani ne kwarai da gaske, kuma yana cikin manyan ɗaliban Malam Ja'far rahimahullahu ta'ala, kuma yana cikin matasan malamai da muke da su a wannan ƙasa waɗanda suke ba da gudunmuwa da taimakon addinin musulunci, gine-ginen masallatai, karantar da ɗalibai, taimakon marayu. Ni dai ban san ya adadin marayun da suke ƙarƙashin Dr. Abdulsalam Shis ba, yake kulawa da su cikin ɗabi'arsa. Duk matar da mijinta ya mutu ta bar ‘ya’ya, shi kuma sai aure ta don ya kula da wannan marayu. Muna ce masa Abul Aitam a cikin abokanai. Da wahala ka samu wani malami da yake kulawa da marayu, yake taimakon su irin Dr. Abdulsalam. Wallahi Allah ya bashi abokinmu ne, Allah ya fifita shi a kanmu da waɗannan abubuwa. Kuma masanin Al-Qur'ani ne na gaske da tafsirinsa, ya yi baiwa, Allah ya bashi baiwa a Madina, yana da halka a masallacin Annabi, yana karantarwa, yana cikin manya-manyan ɗaliban da jami'ar musulunci ta Madina take alfahari da su. Su bai da lafiya, yana kwance a ƙasar Masar yanzu haka an kai shi. Muna fatan ‘yan uwa Allah su taimaka masa da addu'a, Allah ya bashi lafiya, Allah ya warkar da shi. Mu ma ciwukan da suke jikinmu, Allah ya kashe tasirinsu a jikinsu, a jikinmu, ya ba mu ikon bauta masa, kuma ya ba mu lafiya. Masu lafiya a cikinmu, Allah Ubangiji ka tsare musu lafiyarsu, ka taimake su. Yana zuwa nan muna exercise da shi nan makaranta, duk sati da shi muke exercise. Yana cikin almajiran Dr. Musa Darma, tare yake ba mu ainihin wato training a wannan gida na Jami'ar Bayero. Allah ba shi lafiya. Abu na biyu, idan ‘yan uwa za su iya tunawa ‘yan satuttuka da suka wuce a wannan masallaci mai albarka na Jami'ar Bayero, mun yi sanarwa cewa muna addu'a ta musamman ga al’ummar musulmi na jihar Borno da kewaye, da Allah ya jarabe su da ambaliya ta ruwa ta yi asarar rayuka, da har yanzu ba a gama gane wasu gawawwaki ba, da dukiya a cikin kasuwanni, da dabbobi a cikin daji da gidaje, da gine-gine da ta rushe. A yi musu addu'a da hasarar sutura da kuɗaɗe da suka yi, da motocin hawa, da abubuwa da yawa da ba za ka iya lissafi ba. Allah ya jarabe su da ambaliyar ruwa da kawai suka ji cikin dare, suka ji ruwa yana ta ƙara, kaga ruwa yana shiga gari yana hayaƙi, an shiga Jarabawa, an shiga Ibtila'i, kuma har yanzu ‘yan uwannan suna ciki. Alhamdulillahi wannan masallaci namu mai albarka na Jami'ar Bayero, sabuwar Jami'ar Bayero, da sauran waɗanda suka taimaka, an ba da taimako sosai. Kuma abin da ya ba da sha'awa, hukumar masallaci da taimakon jami'a ta yi tattaki musamman da wakilci da sunan wannan masallaci, an je an kai taimako da abin da Allah ya hore na sutura da kuɗaɗe da aka bayar. Kuma sun je sun gano abin mamaki da abin al'ajabi, don haka muke amfani da wannan majalisi namu na Riyadu Salihin na nemi alfarmarsu da ni da ku gaba daya cewa su sahale mana su ba mu ɗaya daga cikin su da ya halarci wannan wuri shine Professor Nura yazo ya ba mu jawabi tafiyar da suka yi hoɓasan da masallaci ya yi da yanda suka raba taimakon da yanda aka karɓe su da kuma irin abin damuwa da suka je suka gano kuma su gaya mana cewa shin yanzu an daina karɓan taimakon nan ne ko ko akwai buƙata a ci gaba da karɓa. Amfanin wannan shine mallam idan dan uwanka ya shiga cikin masifa to ka ji masifar da ya shiga ciki dan ka dage da addu'a sannan kuma ka taimake shi inda yadda zaka taimaka masa. Mutanen Maiduguri suna cikin wani yanayi mara daɗi shekaru da dama Allah ya jarabi mutanen nan kuma har yanzu ba a fita daga cikin iftila'i ba. Muna fatan Allah ya takaita musu, Allah ya takaita, Allah ya takaita. Dan haka muna buƙatar hukumar masallaci ku ba mu dama a yi mana bayani dangane da abin da ya faru da kuma wace izina za mu ɗauka sannan me ye shirin da ya kamata a daɗa yi nan gaba da kuma abubuwa na tausayi da ya kamata mu tausaya musu musu addu'a. Allah ya saka muku da alkhairi da wannan ziyara da kuka je kuma Allah ya ba da lada. Muna miƙa godiya ta musamman ga mai girma Vice Chancellor da shugaba ne a wannan makaranta da sahalewarsa da kuma yardarsa da amincewarsa da suna wannan masallaci aka kai wannan gudunmuwa. Allah ya saka muku da alkhairi duka gaba ɗaya. Malam Nura, bismillah.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Bayanin da zan yi dai zan yi shi a takaice ne insha Allah. Hukumar gudanarwa ta masallatan Jami'ar Bayero University Kano, in za ku tuna bayan malam ya zo yi karatu bayan an samu wannan ambaliyar ruwa da masifa ambaliyar ruwa a Maiduguri, sai muka kira shi shugaban committee muka ce to ga fa abin da yake faruwa a Maiduguri, mu muna gani za mu buɗe neman taimako a cikin masallatan jami'a. To a nan take sai ya ce Allah ya sa albarka kuma yana goyon baya da Allah mu ci gaba. So aka yi buɗe neman taimako na kusan sati biyu. Abin da ya muka tashi muka je muka samu shugaban jami'a muka ce mai to ga abin da yake faruwa kuma ga abin da za mu yi. Ya ce gaskiya ne kwana na uku kenan dawowa da na dawo daga Maiduguri kuma ga shi gobe zan yi tafiya. Na ce a'a inda haka ne zan iya rubuto ma ko da daddare ne mu samu. Sai ya ce ba komai. Na rubuta mai da daddare da asuba zai yi tafiya ya rubuta mana ya ce ya ba mu naira miliyan biyu saboda je a taimaka musu. To da wa'innan kuɗaɗen da kuma kayayyaki da ƴan uwa Allah ya saka muku da alkhairi, mutane sun yi ƙoƙari wallahi, an kawo kayayyaki masu kyau gogaggu wankaku duk dai da cewa ko wanda muka zazzaɓe muka ciccire su kuma nan saboda gaskiya ba wankaku ba ne ba gogaggu ba ne ko kuma sun yayyage, amma duk da haka sai da muka tafi da bako buhun jakar bako guda 33 muka siyo. Ana gobe za mu tafi. Sai wani ɗan uwa daga ta ya kira mu yake cewa abun fa da ya fi aka fi nema ma yanzu shi ne ƙunzugun yara wato pampers da kuma sanitary pad na mata. Shi ma muka ƙara yin magana ranar Juma'a, mutane suka dinga abun mamaki wallahi daga wannan ranar Juma'a zuwa ƙarfe 6 wallahi an ko ga abun da aka samu na sanitary pad da pampers. Wallahi abin zai faranta muku rai. Muka tattara, bayan muka tattaunawa ina za mu je a Maiduguri, muka dai ce to shikenan daga masallacin Jami'ar Bayero ne za mu je masallacin Indimi. Muka kira shugabancin wancan masallacin muka gaya musu muna nan zuwa, suka ji daɗi suka ce suna jiranmu. Tunda muka tashi daga nan awa ɗaya awa biyu za su kira mu kuna daidai ina saboda su jiya muke tagowa. Muka je muka same su wajen ƙarfe 4:30 muka yi sallar la'asar muka yi azhar da la'asar muka yi mitin da su. Abinda muka yi dama a cikin mitin da muka yi sai muka ce to duk yanda za ka je ka kai wa wani gudunmawa wallahi baka san shi ya fi ka sani abinda yake ciki. Sai aka yi shawara aka ce to ba za mu iya cire kowa ba amma cikin wannan kudin aka ce a cire naira 10,000 sa envelope a bayar haka muka yi da muka je sai suka ce a mu muka san halin da muke ciki wannan kudaden a mai da su 5,500 maimakon mutum 100 a ba mutum 200 ba mu musu musu ba saboda mun je mun samu mutane ne masu tsari wallahi suna da tsari fiye da yanda kuke tunani a cikin tsarin su ne karfe 5:30 muka gama meeting amma kafin safiya sun yi producing tickets sun shiga anguwanni anguwanni anguwannin da abin ya shafa sun zakulo mutum 200 100 mata 100 maza suka zo da safi karfe 9 muka zo muka same su a cikin masallacin indumi kuma kayan da muka je suka bude su suka shishirya su na maza daban wanda abin da ya kamata a ba mata abin kunzugu abin pampers abin zannin gado abin suka shirya shi waje daya abin da ya kamata a ce na maza ne suka shirya shi waje daya aka ba mutum 200 sai kuma suka ce to duk da mun san kuna sauri dan Allah muna so ku ba mu dan lokaci mu je ku ganin mu idan abubuwan da suka fara mai dugu malam muka je angwani uku kawai muka je da su tunda kafin mu fito mai masaukin mu shi ma ya zazzaga da mu wani wajen ma sai kai hawai amma inda muka je muka sara wa inda mutanen shi ne angwani ne suka je inda abin ya shafa wanda taimakon gwamnati bai kai mu wannan wajen ba kuma ba su da nisa daga cikin garin a ciki akwai malamin da muka je muka samu yana da tsangaya yana da masallaci wallahi gaba ɗaya ga malam Usman nan gaba ɗaya saman masallacin mata ne da maza wanda ba su da gidajen sun rushe sun zo nan suke zaune da muka je ma muna tunanin aka ce to tun daga halin da yake ciki muka dauki wannan kayayyakin jaka biyu aka ce akai mai wallahi sai muka yi tunanin to taya ma za mu bashi in muka bashi ma ba hada shi ba kaman mun sa shi wani rigima ba ne muka yi ta shawarwari Professor Usman ya ce a'a a dauka akai wannan ya ce a'a sai malami ya ce a'a a dauko a kai shi saman a ba waɗanda suke wajen a raba su gani kowa ya ta kai da cewa wallahi baka isa ka shiga cikin anguwa yanzu a Maiduguri kai rabu ba saboda tsabar talauci da matsi na rayuwa da ake ciki wallahi sai dai aje shi ma da aka je aka ce to malam ka kawo mutum 10 sai ya jawo su dake ce to gashi ba zai iya fitowa ya kai su gani sannan ya ba su ya ba da mutum 10 wallahi sai dai a zakulo wanda aka san sun fi tsananin bukata a je a zakulo su saboda haka magana gaskiya magana da ake yanzu har yanzu mutanen Maiduguri suna neman taimako saboda haka wannan masallaci kwamitin gudanarwa na masallacin Jami'ar Bayero har yanzu ya bar kofa a bude ta ansan wayannan taimakon kuma mun establishing linkage wanda ba dole sai mun je ba za mu iya sa kayayyakin nan a mota za a iya kai musu su gani a cikin abubuwan ma da muka je da yake mun je da ɗan social media ɗinmu ai akwai hotunan ma da ya dinga ɗaukowa ya dinga sawa a cikin Facebook page na cikin na masallacin Bayero duk wanda ya gani wallahi hankalin shi zai tashi malam kai ne ka zauna ka tashi ka koma gida kana kwance da iyalanka karfe 11 ruwa ya barko dan Allah dan annabi ya zama me kuke gani wani irin bannaci wallahi suna gaya mana akwai gidan da aka bude bayan ruwan ya janye wallahi duka gidan sun mutu duka ba wani saura da ya rago suka nuna mana gada da ta kare inda ruwan ya biyo suka ce ko shekaran jiya an samu gawaki guda biyu ruwa ya jawo su ya zo da suna to har yanzu ba wanda zai ce ma ga takamaiman mutanen da suka rasu a wannan ambaliyar ruwan da aka yi sai dai har yanzu mutanen a Maiduguri suna neman addu'anmu suna kuma neman taimakonmu kafin mu tafi ana ranar da ana gobe za mu tafi muka na karanta cewa an samu barkewar cutar kwalara kuma mun san da cewa wannan abin zai iya faruwa wallahi so wallahi mutanen Maiduguri suna cikin neman taimako matuƙa matuƙar neman taimako limamin da ya anshe mu a masallacin Indumi professor ne wallahi sai Atifa aka fito da shi da iyalan shi daga gidan shi yana da library malam ya san library din shi rabo library din ya tafi amma Allah ya sa musu natsuwa Allah ya sa musu karfin imani wallahi zaka ga wani lokacin ma sai kaga suna kuna magana suna dan murmushi. To amma dai duk da haka muna ƙara kira wannan masallacin har yanzu wannan kofa a bude take. Ah, Professor Usman, kana akwai wani abin da na manta?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusan gaskiya daga takaitawa a malam ya riga ya takaita abin da ya faru a Maiduguri daga summary din da ya bayar. Sannan kuma Dr. Nura ya faɗi abin da muka gani. To ni akwai abu guda biyu da suka samu farin ciki, amma kuma akwai abu ɗaya da ya samu baƙin ciki. Amma baƙin cikin ƙarfin shi ya fi ƙarfin abin da ya sa mana farin ciki guda biyun nan. Abin da ya sa mana farin ciki shi ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, man satara musliman satarahu Allah. To wannan suturtawar, ko dai suturtawa na mutuncin mutum ka rufa mai asiri, ko kuma irin wannan sutura da aka kai, to gaskiya wayannan abun guda biyu sun faranta mu rai, saboda yanda mutane suka bada gudunmuwa kuma abun ya kai waɗanda suke bukata, kuma ya je hannunsu. Wannan package ɗin da Dr. Nura ya faɗi, kayan da muka kai zai isa a raba wa mutum fiye da 1,000, amma saboda mu da mun zo za mu koma ne, sai suka yi packagin na mutum 200 muka tafi da shi. Sannan abun ban sha'awa shi ne, akwai kayayyaki da aka kai daga nan. Dama jami'a mu nan an saba idan wani abu ya faru ibtila'i ana tara kaya. Muna da wasu kayayyaki sababbi, komi sabo, tawul, bargo, zanin gado, takalma. Takalma muna da sun kai katon nawa? 500 ne. Zanin gado sun fi 500 sababbi, da sauransu duk haka aka hada. Bai san sala ya bada umarni aka je da su. To abun farin cikin wayannan yana daga cikin abun farin cikin da ana kayan da aka kai ana bukatar su, kuma an raba ma mutane, ga kaya, ga kuɗi, ga wannan face batch kenan. To amma abun da zai baka tashin hankali shine, da suka zagaya da mu, kashi 80 cikin 100 na garin ya nutse da ruwa. 80% of the town ya shine ruwa ya ci, saboda haka inda ruwa bai ci ba shine dan tudu-tudu, shine 20%. To wannan shine abin da zai tada maka hankali. Sannan kuma akwai wani misali da zan iya badawa. Ka kaddara ka dauko cabin biscuit ka zuba mishi ruwa, ya zaka gani? To haka gidaje suka koma. Muka tambaye su muka ce, wannan wani irin abu ne haka? Kwana nawa ruwa ya? Suka ce, kwanan ruwan kafin ya gama janyewa kwana 6 yayi. Akwai gidajen da sun kwana 2 cikin ruwa, wasu sun kwana 3, wasu sun kwana 4 tsundum a ruwa. Akwai gidajen da suka nuna mana gaba ɗaya har kwano ya nutse da ruwa. Har kwanon gida da sauransu. To shi yasa nace wannan abun ɗaya shine ya tada mana hankali. Sannan kuma akwai matsanancin talauci fiye da yanda mutum yake tsammani. Saboda ko gidan wannan malamin da muka je, mutanen da muka samu a gidan shi, a makarantar shi, sun fi 500, ba su da inda za su je. Kuma gidajen da ake tsammani za a iya koma ba za su komu ba, mutane suna living on the streets. Saboda haka akwai matsanancin talauci. To gaskiya duk yanda mutum zai tsammani, motoci da kake gani komin kyanta ta tashi aiki, saboda dun ruwa ya nutsar da su, musamman motocin zamani masu electrical abubuwa, duk gaba daya abubuwa sun tashi. Duk businesses din mutum, masu sai da siminti da waye, duk gaba daya sun zama dutse. Abun kawai ya wuce yanda kake tsammani. Inda aka yi sababbin duk titunan cikin gari sun koma rami, saboda ruwa, gudun ruwa da ƙarfi yake zuwa, da abubuwan da ya jawo da su da sauransu. Gaskiya akwai tashin hankali kwarai da gaske, fiye da yanda mutum yake tsammani. In dai kaga abun, hankalinka zai tashi, duk wani farin ciki da kai zai nutse ya tafi. Kuma sannan duk inda mutane suka tsaya za ga ai muku caci rundo, kamar ku rasa ma me za ku ba mutane. To saboda haka gaskiya akwai talauci kwarai da gaske. Wasu sun durkushe, wasu sun shiga cikin damuwa. Duk wanda ya kasance cikin bukatar dan uwan shi, Allah zai kasance cikin bukatar shi. wanda ya taimaka wa dan uwan shi Allah zai taimaka mishi saboda haka gaskiya muna kira ga musulmin duniya gabaki daya a zo a taimaka wa wannan mutanen duk abubuwan da ake kawowa ba lalle bane ya iya isa gaskiya amma dai a zo a wannan nan ne naga tafsirin wannan ayar da Allah subhanahu wataala ya ce falaqtaha mal aqaba Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba me yasa mutum ba zai hau ayyuka wanda ake kira na aqaba ba wa ma adraka mal aqaba Allah ya ce me aqaba sai ya ce fakku raqaba ɗaya daga cikin aikin shine fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masgab ko ciyarwa a irin wannan lokacin duk wanda bai da abin da zai ci yau yanzu 1 mil 1 mil ba su da shi suna nan su suka fi yawa to Allah ya ce me yasa ba za ka yi irin wannan ba ka ciyar da mutane a lokacin da suke matsanancin bukata wa za a ciyar yatiman za maqaraba aw miskinan za mataraba to fassarar da muka gani miskin din nan za mataraba shine ba wa abocin kasa ba wanda yake tona kasa ya ci abinci ko ya noma ko makamantansu to ni na ma kara da fassarar cewa za mataraba din ne shi wanda ma'abocin kasa wanda kasa din ya cike mai gari ko ina in ka je ko ina laka ne gida ruwa ya shanye ya janye amma kuma cikin gidan carpet da komi kan table kan komi ne duk kasa ne ya cike wajen kan tituna sun nuna mana tarin kasa suka ce duk babu su da amma kasan ruwa ne ya kawo to kuma kasan gidajen su ya hade da kasa ka gani ya zama shi ma miskin za mata raba ki da irin waɗannan suna buƙatar taimako ba su da inda za su koma ba su da ko ka ce su koma gidan su ba za su yi ba gidajen duk sun yi rauni sai rushewa suke ta yi a hankali kullun sai ka ji an ce gida ya collapse to irin waɗannan ya kamata a taimaka musu mu kuma mu gode ma ni'imar da Allah ya mana yanzu nan ba za ka taɓa sanin ni'ima ba mu daina kukan talauci kullum mu rinka gode ma Allah fiye da yanda muke kukan talauci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man asbaha minkum aminan fi sirbi duk wanda ya waye gari yana cikin aminci a gidan shi mu'afan fi jasadi yana da lafiya a jikin shi kaga duk wayannan ba su da shi inda huqutu yawmihi yana da abincin da zai ci a ranar fa ka annama hidat lahu dunya bi hadafi in kana da shi kamar an baka mulkin duniya gabaki daya to su wallahi ba su da wannan ba su da duk wannan mutum ba ma qutu yawmi yake da shi ba a'a wannan qutu hin wanda na wannan lokacin ma bai da shi Allah kiyaye gaskiya wannan akwai damuwa sosai wanda suka bada shawara su malan suka bada shawara ayi wannan muna fatan Allah ya sada su da ladan su kuma mutanen da muka tarar masu tsari kuma Allah ba su ladan wannan wannan shine
kai zaka yi kira da gwamnati
gaskiya ya kamata
ta tace farka nan resettlement mutan
gaskiya akwai matsala Allah ya sa mu dace assalamu
alaikum Allah ya saka alkhairi Allah ya ba kula da professor da Dr. Nura wakilai na masallaci da sauran yan uwa da ba su samu yin magana ba wannan su ne suka je da idan su suka kai wannan tallafi da aka ji wannan gari mai albarka gari mai duburi to a iya dai bayanai da kuka ji sun yi sun sanyaya mana gwiwa kwarai kuma sun samu hawaye kwarai da gaske wani bayanin ba za ka fahimce shi ba sai wanda ya je da idansa ya gani ni abin da yake tayar mana hankali wai har mun fara mantawa da halin da mutanen Maiduguri suka shiga ciki na wannan ambaliyar ruwa mun dauka sun warke ne ko sun samu abin da suke so a'a malam mutane a primary suke kwana da mai gida da matansa biyu uku da ƴaƴa bakwai takwas a primary school suna kwana a gindin bishiya suna bin layin abinci da safe in an ba su duk wanda ya zo da mota ya zo wucewa ta wajen waɗannan da gudu ake zuwa saboda ana jiran taimako ina masu kuɗinmu ina attajiranmu ina gwamnatocinmu ina wanda Allah ya ba da taimako ya ba su agaji ya rufa musu asiri har yanzu taimakon da aka kai bai isa ba tallafin da aka ba mutanen Maiduguri har yanzu bai isa ba muna kira ga gwamnati a yi tunanin resettlement na mutane saboda mutane ba su da gurin da za su zauna yanzu wannan masallaci ne da islamiya a sama an ce wajen mutum 500 da maza da mata a ciki ba su da wurin zama primary school an cika ta wani office wani locus an cika shi to mutane za su zo su rayu ne anan gaba daya mace da ciki da mijinta da yaya kanana ina maganar makarantun su wanda ma faruwa ruwa bai rushe gidan ba in ka shiga gidan ba zai zauna ba kana taba ginin rushewa zai saboda ruwa kashe gini yake ya ci shi ta ƙasa wasu gidajen sai an koma sai dai ka ji suna ta faduwa wani kuma ya ji ya tarar da gidansa yayi flat ya zama hanyar ruwa gidan komi ma babu ko gadan ma ko kujera komi ma babu ma a gidan daman gidajen ƙasa ba a maganar su kuma akwai gidajen ƙasa da yawa a cikin garin Borno yayi flat ina magana akwatunan kayan su ina magana kaza ai sun manta ma ba su yi magana ba duk wata sokawai da duk wata toilet fa a cike take yanzu haka ne malam ba ko ka koma gidan ba toilet saboda ya zama rijiya ya cika da ruwa in ruwan ya tsotse ya tafi toilet da sokawai a cike yake dam ina motar da za ta je ta yashe musu gini ya mutu laka kawai wallahi da zo ni ya kira ni babban mutum ne yace malam ruwa ya shiga office ina akan sharan office da gogewa da wankewa sai da na kashe naira 150 tabo kawai da laka yace kuma wani abin da zai baka tsoro laka baki mai doyi yace ya kasa gane wannan yace ruwan kwata ne a menene laka mai doyi mai dotti ka wanke yace kudaje ne suke tabi kawai to ina ga wanda ya kama gadansa ko ya kama katifarsa ko ya kama kaza ko ya kama ba a muku magana fa takaddun mutane fa takaddu na mutane ajiyar mutane waye din mutane ba a magana motoci yadi na mota kaji yanzu yana gaya maka maganar wato wannan kamfanin sai da shinkafa ko kamfanin sai da ba ni sun shi siminti ya zama dutse akwai damuwa to babban damuwa malam rashin wurin zaman nan ba wurin zama gwamnatin jihar Borno yaushe ta gama ma gina gidajen yan gudun hijira da aka kokkone musu gidaje da ƙauyukansu yaushe ta gama mai da su ga kuma sababbin yan gudun hijira din na biyu ba na yakin Boko Haram ba ga sunan bila adadin ba dadi da haka muna kira ga gwamnatoci dan gaskiya gwamnatin jihar Borno ba za ta iya ba ita kadai a taimaka wannan bawan Allah a taimake shi a gaza masa ku ba shi kuɗi a je a ce gina mutane gidajensu a taimaka musu kuma duk wanda yake da hali cikin attajiranmu ku taimaka ku ba da kuɗaɗen ku a yi aikin Allah mutum ɗaya attajiri ɗaya zai iya gina anguwa goma shi kaɗai wallahi ba abin da zai ci kuma akwai su a Najeriya unguwa goma zai iya ginawa ba abin da zai sami duk bai wuce ribarsa ta sati ɗaya da yake samu a hannun talakawa da suke sayan kayayyakinsu da yake sayarwa ba a samu donors da za su yi ta taimaka wajen gina gidaje to saboda wannan taimako da za mu kai musu na riga da na ɗan abinci da ba su ka ba mutum 500 a wannan yanayi nawa ne kwanan shinkafa a nan Kano ne kace 500 kwanan shinkafa ka je mai dugurin ka je nawa ne kwanan shinkafa to mutum yana family man ya zo ya shiga layi ka ba shi 500 kamar zai kuka a rana ɗaya zai cinye ta yanzu 500 fa ba ta isa cafanan gidanka fa ka kashe ka yi abinci rana da daddare da safe wallahi 500 ba za ta ishe ka ba to wani taimako ne za mu je mu kai musu mun ba su 500 to gobe fa jibi fa ga wallahi wani sai shekara 10 a primary school da shi da iyalinsa ba dadi a ce yanda kake a yanzu a ce wai da kai da matarka da yayanka wai kuna kwana a primary fa ba kai dai bane ajin ku 40 ne ko 30 a cikin aji zaka yi mamakin wace irin rayuwa ma suke wani yace mu yace to ai ma malam ba ma wannan ba inda suke zaune ma ko toilet babu sai dai ka ga matar aure ta tsallaka bayan gero bayan dawa ta je ta tsuguna tana tsuguno wanka fa babu ban dakin wanka sai dai mutum ya dauki ruwa a kwanan shi ya je dan wawatsa ba dadi labarin bai da dadi da haka muna kira a taimaka waɗannan mutane gwamnatoci su taimaka kungiyoyi su taimaka su agana mun san akwai kungiyoyi na turawa da suke kai taimakon ana yaƙi yayi ko ba sanan akwai su to yau suna ina tunda ba yaƙi yake ba ku zo ku kawo agaji da taimako ku tallafa kuma lalle maganan resettlement din nan akwai buƙatar su sosai ayi musu tunani don Allah a yaye musu bakin ciki kada wata damanar ta sake dawo musu suna gindin bishiya a taimaka musu a agaza musu kuma kamar yadda aka yi bayani wannan masallaci mai albarka kofa a bude take ku taimaka muna kira ga musulmin duniya gaba daya yanzu wannan hoppasa ne daga masallacin jami'a masallaci ne da yake jami'a a ƙarshen Kano a wajen gari ba a cikin gari ba a wajen gari dalibai ne daliban nan su ma neman taimako suke sai lecturori waɗanda suke malaman makaranta akai kokari akai wannan tallafi to ina ga manya-manyan masallatai da suke kewaye da manya-manyan attajirai ina hukumomin mu ina ƴan siyasar mu ina ƴan kaza ina ƴan kaza ya kamata mu zo mu ba da gudunmuwa mu taimaki waɗannan mutane Allah ya taimaka mana gaba daya muna addu'a ta musamman ga hukumar wannan masallaci da suke wannan hoppasa suka kai gudunmuwa Allah ya saka musu alkhairi addu'a da godiya ta musamman ga hukumar masallacin Indimi wanda suka yi hosting suka karbi waɗannan baki namu kuma suke karban duk wanda zai zo ya kai taimako za ya zuwa wannan masallaci na Indimi a kai za su jagoranci kai wannan agadi da taimako Allah ya saka musu alkhairi karkashin jagorancin dan uwa Muhammad Professor Muhammad Alhaji Abubakar wanda shi ma na ibtila'i ya same shi Allah ubangiji ya mayar musu alkhairi ya kuma kare mu da karewarsa Allah ya sa mu cika da imani da haka duk wanda yake da riga biyu yake da hula biyu yake da takalmi biyu ya wanke ya goge ya sa mai turare ya miƙo ya kawo masallaci ya Allah ka taimaka wa wannan mutane wanda yake da abin da zai bayar ya karba account number ya tura ba a rufe kofa ba ana nan ana ta karba har yanzu insha Allah idan abu ya taru za a tattarawa a miƙa musu kuma mun sani cewa duk wanda ya tsaya akan buƙatar dan uwansa shi ma Allah zai tsaya masa akan nasu buƙatun wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.